sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Pakistan a jiya Asabar ta ce jami'an tsaronta sun kama kana suka kashe wasu 'yan ta'addan IS guda hudu a wani gunduma mai yawan tsaunuka a kusa da kan iyakar Afghanistan. Ma'aikatar yaki da ta'addanci ta lardin ta ce mutanen da aka kashe na da alaka da kungiyar ISIS Khorasan, reshen kungiyar IS na yankin mai da'awar kafa daular Islama, kuma sun kutsa a cikin yankin kan iyakar arewacin Waziristan mai tsaunuka daga bangaren Afghanistan. Jami'an tsaron Pakistan da ke aiki da bayanan sirri sun gudanar da aikin bincike kana suka yi musayar wuta wanda a ƙarshe suka kashe maharan, a cewar sanarwar. Kungiyar ta ISIS-K tana gudanar da ayyukanta ne a wajen Afghanistan, kuma tana shirya kai hare-hare a bangarori biyu kan iyakan. Ta ƙara zafafa ayyukan ta'addanci a yankunan tun bayan da 'yan Taliban suka karɓe ikon ƙasar da ke fama da rikici a bara, yayin da Amurka da ƙawayenta na NATO suka janye sojojinsu bayan shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi. Kasar China ta faɗa a jiya Asabar cewa za ta dakatar da gwajin COVID-19 a kan direbobin motocin dakon kaya da ma'aikatan jiragen ruwa da ke jigilan kayayyaki zuwa kasar, lamarin da zai kawar da babbar matsala ga samar da kayayyaki a matsayin wargaza manufofin kasar na COVID-19 mai muhimmanci. Kasar a wannan mako ta ɗau muhimmin mataki na sake buɗe harkokin tattalin arziki tare da sassauta shirinta na COVID-19, wani sauyi da jama'a da suka gaji da wannan lamari suka yi marhabi da shi. Amma kuma yanzu haka kasar na ƙara nuna fargabar cewa cutar na iya ƙaruwa tare da haifar da cikas. Yanzu da Beijing ta buƙaci ƙaramin gwaji kada ta bar waɗanda alamu bai nuna sosai a jikinsu ba su killace kansu a gida, yanzu an mayar da hankali ne akan tabbatar da isassun magunguna da haɓaka tsarin kula da lafiyar ƙasar, wanda masana suka ce zai iya cika cikin gaggawa a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirage mara matuka mallakar Rasha sun kai hari a garin Odessa mai tashar jirgin ruwa a kudancin Ukraine da safiyar jiya Asabar, lamarin da ya sanadin rashin wutar lantarki a garin da kewaye, a cewar jami'an yankin. Tsananin barna ya sa an yanke wutar lantarki ga masu amfani da ita, banda gine-gine masu muhimmanci a nan Odessa, magajin garin Gennadiy Turkanov ya rubuta a shafinsa na Facebook. Gwamnan yankin Odessa Maxim Marshenko ya ce an kakkaɓo jirage mara matuka guda biyu a kan tekun Bahar Aswad kafin su isa wuraren da suke hari. Babban janar sojin ƙasar Ukraine ya ce tsakanin ranakun Juma'a da Asabar an samu kai hare-hare ta sama da hare-haren rokoki sama da 60 a faɗin Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lamarin yana da matuƙar wahala a wasu garuruwan da ake gwamza faɗa a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin ƙasar. Carrie Lake, 'yar jam'iyyar Republican da ta sha kayi a zaben gwamna a jihar Arizona, tana ƙalubalantar rashin nasarar da ta yi a karawanta da Kathy Hobbs na jam'iyyar Democrat, inda ta buƙaci kotu ta yi fatali da sahihancin sakamakon zaben daga ƙaramar hukumar da ke da yawan al'umma a jihar, ko kuma ta ayyana ta a matsayin wacce ta yi nasara ko a sake zaben gwamna a wannan gunduma. Ƙarar da Lake ta shigar da yammacin ranar Juma'a ta dogara ne a kan dogayen layi da sauran matsaloli da mutane suka fuskanta yayin da suke kada kura a ranar zaɓen a gundumar Maricopa. Ƙalubalantar da aka shigar a babbar kotun gundumar ta Maricopa ta kuma yi zargin cewa an jefa dubban ɗaruruwan ƙuri'u ba bisa doka ba, amma babu wata ƙwaƙwarar shaida a kan haka. A ƙarshe, ma'aikatar shari'a ƙasar Mali ta bayyana a jiya Asabar cewa wani ɗan ƙasar Murtaniya da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Mali bisa samunsa da hannu a hare-haren da suka kashe mutane da dama, ciki har da wata ba'amurkiya a shekarar 2015, an miƙa shi ga Amurka domin fuskantar tuhume-tuhume guda shida masu alaƙa da irin wannan laifin.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna cikin mako na biyu kenan da muke bitar shirin a cikin wannan shekara mai karewa. A wannan shekara, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranci zama na musamman a kasar Niger, inda kungiyoyi masu zaman kansu da dama suka bakwanci zauren, inda aka tattauna yadda harkar tashi-tashin hankula da kuma tsaro a yankin Sahel da yadda ya shafi kasar Niger da makwautanta. Bari mu miƙa ku ga Aliyu Mustapha Sokoto.
Ni tambayar da nake so ku fara da ita shine waɗanne irin tashi-tashin hankula Niger take fama da su a ra'ayinku? Tashin hankali ya sha bamban a wurinku, wani irin tashin hankali ne? Sannan waɗanne wurare ne? Abin mun san wurare kuma su library su jefa da sauransu, muna ji a labari, amma ba su kaɗai suke fama da waɗannan tashi-tashin hankulan ba, kuma ku koda ce su kaɗai ne, wani yana da ɗan uwa ko makwabci ko wani wanda abin ya shafa. So fara da gane shin meye nau'in tashi-tashin hankalin da mu a tamu fahimta Niger take fama da shi. Muna fara da wanda yake so fara.
Yawa, to bismillah malam, sai a ɗan takaita.
Nagode. Na farko dai kamar da nace, ma sunana da Dr. Hassan Malam, na yi fannin karatun shari'a na dokokin Islama. Abin da ya ja mana baƙin jini iyakokin da ka faɗi, dukkan waɗanda ke mana fitina, dukkan su in ma sun samu ƙyan Niger daga ƙasar waje sun ka shigo sun ka same su, amma ba daga nan an ka kirkira. Na farko muke son mutane su san da wannan tagwa, saboda ba mu da mita guda wanda ƙyan ta'adda sun ka kama a Niger. Duk waɗanda ga zakuwa daga bakin iyaka ce suka shigo mana, har sun ka kasance suna ilmantar da al'ummanmu daga cikin abubuwan da ya lalace. Ka yi magana akan addini ko kuma siyasa, addini kashi biyu yake. Akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna wa na ta'addanci. Akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci. Amma akwai kasuwanci wanda doka ta yadda da shi, bisa doka da oda bai yadda da ka zo kai kasuwanci na doka ba ta. Wannan sata ce, ba addini ba ne. Kenan mu muna ganin an kawo mana abin ne.
Kamar da tu sai baba na ga Malam Mustapha, bismillah.
Sunana Malam Mustapha Kadi, ilin hukuma mai shiga tsakani. Kuma ni kan kaina cikin kungiyoyin farhula nake, masu dama a Jamhuriyar Niger. To tashin hankali hawa-hawa ne. Kuna iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mace. Akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin makiyaya da makiyaya. Manoma da kuma tashin hankali har tsakanin ƙungiyoyin kwadugo da gwamnati, da kuma tashin hankali domin arzikin ƙasa. Akwai waɗanda suke cewa wannan arziki namu ne, waɗanda suke a'a na ƙasa ne. Akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane, zaman wuri, zaman gida, zaman daji, zaman noma, rishin gona, rishin gida yana kartashi. A yau idan muka ɗauki ɓangare na farko na cewa tashin hankali tsakankanin ‘yan Nijar da ‘yan Nijar, a duk sahiya hukumarmu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye. Ha a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya ‘yan ƙasa suna ɗaukowar kawa makami cewa bindigogi.
To kana ganin Alhaji Musa, akwai duk da Alhaji ya ce a cikin Nijar tashin hankali ne da yake shigowa daga waje yake fitowa, kana jin akwai wanda yake na cikin Nijar ne?
Yau tabban ne akwai ‘yan ta'adda a cikin Jamhuriyar Nijar, nan cikin Jamhuriyar Nijar, kuma ba nesa ba, a nan cikin jihar Tilibiri, wato a arewacin Bani Bango. Suna can a Shinhiɗe da dama ƙarƙashin kogin Isa, kuma an san inda suke shine ai abin mamaki. Da kwai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana Lifta ko Gurma, kenan iyaka da mu da Burkina Faso, da shugabannin soji da na ‘yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu, to nan mun kire ku ne don kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta.
To sai akan makallahu
Alayhi Salisu Amadu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Farhula.
Mun gode wa Allah da kuka samu, kuma kuke ba mu samu, kuke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo rage tashin hankali abubuwan da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin ƙasashenmu ko yawancin ƙasarmu, akwai canda aka ɗauko shi yana faruwa, amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kamar a wannan lokacin. duk abin da za a yi a cikin rayuwar kasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzon Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi ko musulunci ko kristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya
kuma da to bari mu yi gaba jama'a abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba jin abin nan daga cikin Nijar ya samu asali daga waje ya fito Alhaji Mustafa ya ce yana yin magana game da kokarin da kungiyoyin irin nasu suke yi da kuma cewa akwai bishibishin mutane cikin Nijar da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo nan rashin tsaro din sannan a karbaka Allah kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari waye mai magana na gaba wa zai magana na gaba ne kuma
gashi nan
to okay to
sir assalamu alaikum Aliyu Sokoto Abdul Mumin ne sunana kuma ni mazaunin karamar hukuma ta bangi ne makwabciya ga sabon birni ta Najeriya jihar Sokoto
kafa kade yana daya
kenan ka sa abin da annan ko yawa wato mu ne waɗanda ake kira karhe uku a ce muna ga barayunan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya jiya ma da dare karhe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na wanda ake kira Lanjego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan kauyen idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbeka don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa
bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai daki shi san inda yake yoyo adda ya sa ka san kana kan iyakar Najeriya da Niger kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakanin su ko kokuwa ta sa yake wajen tada hankali a bangaren da yake
to mala Aliyu lalle a cikin bangaren jihar Tawa da Sokoto wannan kan iyaka wato kungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kanshi yake kuma babu abin da suke nema sai da dukiya
bangaren Niger fa kuma
ƴan bang masu shigo a bangaren Niger
wayan suke tada hankali daga ɗaya bangaren kuma fa
a'a ka san abin al'amarin wanda yake wato kungiyoyi ne ke tsallakowa
daga
Najeriya su shigo su yi banna su koma don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su masha Allah
to mun gode to sai malami na gaba ko malama
ni sunana Falmata Muktar Taya kungiya ce ta matasa wako in ce kungiya Warhulla lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba zancen tashin hankali akwai shi Niger kuma abun da ke ci mu to a kwariya matasa ne matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su a ga me ke sa su wannan tunda abun da ya sa kusu ya fada wuta ya hukan zai kuma yanzu abun da ma ya ƙara lalacewa al'ummar Niger kashi 70 da wani abu duka matasa ne to yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su da kansu an juya musu hankali an wanke musu kokolwa su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga akwai abin da ke tura su
su ma da laja mun gode kwarai waye malami na gaba kai ne ko
assalamu alaikum suna na Lawli Tsalha shugaban kungiyar da ake ce mu Ajefa kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shimfiɗa adalci kuma an samu matasa na gari cikin ƙasa Alhaji Aliyu kun tambaya bisa tashi hankali a ƙasar Niger
kuma
a ƙasashen makwabcinmu na ƙasashe duka na yankin Afirka da sauransu an yi bayani tashi hankali kala-kala ne ina so in ɗauko tashi hankali na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalataccen matasa kamar yadda Falmata ta kawo zancen ana iya ƙare karatu ko a ƙare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta a cikin Niger tunda akwai role da yawa da matasa suke kaman kokari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zamna da kansu a matsayin su na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma ƙasarsu matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu tunda yanzu misali in kuka dauki kamar lokacin zaɓe ko kowanne da ake ta yakin neman zaɓe kashi 80 da wani abu matasa ne ke shuhudata
sha'anin matasa ana magana galibi ya fita alaka da harkar tattalin arziki rashin aikin yi kamar da ta faɗa rashin abin yi an yi karatu ba aiki duk ƙasashenmu na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aiki kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya bayar da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfuna da za su iya ɗaukar matasa aiki magana ta farko kenan magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da ƙalubale magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can wannan jam'iyya ta sa yaran ta su je su kai wa wancan hari maimakon irin tashin hankalin da ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger su tilabiri su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samar wa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu?
Yauwa a yanzu kun ga bisa wannan tambayar ta dogaro ga gwamnati ƙungiyarmu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta har ta wadatar da wasu shi yasa muke ganin cikin gabatarwa na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin bane yau ni shugaba ne na wata makaranta babban makaranta da take koya aiki 10 na hannu ni ne director general kuma da muka bude makarantar nan zan ga muku a gaggauce babu dalar gwamnati ko guda babu dalar kungiya ko guda wallahi tallahi abunda muke da ne namu ba ta hanyar dan siyasa ba abunda Allah ya hore mu ne sama ga miliyan 800 muka sa dan mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a
yau. Aika mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta tana ayyuka don ta kwato ba mata da matasa 'yancin su.
Me anaka yi bayan wannan tashin hankali me yake janyo shi?
Bisa wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger ina cewa matasa kamar yadda malaman malamin na kusana ya faɗi akwai rishai akwai talauci kuma al'ummomi talauci ya musu yawa ina babu abun yi sai su yi kokari su gani wasu hanya za su bi don su samu ko abun da za ka yi ma iyalin akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari muka gani a wurin matasa wata ran dan ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu a bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi hanyoyinmu tsarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara jiba tunda a nan Niger bindigogi shigowa suka suna shiga su huta yanda sun kaga dama
wai tambaya da nake so ku yi kokari ku an samu shine kamar yadda muka ce akwai nau'i-nau'i na masu Master Shankar da nan kowa yana da wani buri da ya sa a gaban shi akwai ta bukata da yake son shi yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Niger akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam kamar da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudai yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan 100 miliyan 200 da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗin nan ba gwamnati ce take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan 'yan uwa ba tana ƙarfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba alal misali
kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yanda suke ci akwai kuma bandi
su ne
mutane daban akwai bambancin su
tunda
yanzu masu aikin nan na masu yaƙi saboda musulunci su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu da suke bi ba su tarayya banza-banza ba su kashewa
amma kamar yayin da kika yi a tilabiri me kika gano a dalilin tashi-tashi hankalin da ke faru a tilabiri
ni ta kawai ne bandi ne talauci kai ne
to yawa na masu satar mutane
masu satar mu kawai talauci ne
amma ba an ce akwai 'yan ta'addar kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Sudan da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren
to bisa bila a ƙetare ban sani ba ni duk yawoci na bai kira da talabiyar
to shikenan ba amma bari mu ba mutane farko mu je ra'ayin su to bismillah ba gabata
assalamu alaikum
alaikum assalam
ne
alaikum sai ku me ta ka fi mutane abubuwan da ke janyo wa'annan al'amura
ko malalla shi dai tashin hankali yana tare da
nan kai ba wanda yake zo ne ke zo ka zauna zo
ka ce zo me fa ka fadi dan mi da babu
haka
eh hakika da babu din da a da din ana kwatanta adalci
magana da
ana kwatanta makaranta mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar babu ai wasu ba su da hanyar talauci rishin ai shi ya ka wanga tsofin da duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa
ai sai an zauna ma an fito da abin da ke cikin kunan sannan za a samu makamar fahimtar ina wace alƙibla ya kamata a ɗauka da wannan nake son yi mana godiya gaskiya na ji daɗin wannan doguwar zama da muka muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na harkar tsaron nan kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyanku game da abubuwan nan da abin da yake janyen su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su shine muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki daya amma ta hanyar kafofuwa labarai yanzu aka zauna aka sa mishi wannan maganganu da aka ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah mu da Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matuƙan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku kuma gaskiya mun gode ƙwarai da gaske kuma muna fatar an samu bayanan da ya gamsar da mu ni dai gaskiya na ilmin daga cikin abubuwan da jididda cewa ɗan jarida ne akan ɗauka ɗan jarida sun san komai ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmi da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da zamu yi da ya rage kafin mu wace na farko dai akwai yan tarkacen yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai sunan Voice of America duk kowa dai ya samu ɗan abu ne ya tafi shi na gida sannan abu na ƙarshe shine zamu taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu aje don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin Yamai a wannan ofishi na sashen Hausa na murya Amurka saboda haka ya zama tarihi akwai da akwai mutuwa Allah ya sa mana hannu ya sa mana ƙarshen wannan tashi-tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
da waɗannan jawaban shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda shine ya jagoranci zaman zauren a Niamey ta ƙasar Niger muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da bada shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shi da ya zo gare ku Yusuf Abdullahi da Sulaimani Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a zauren VOA daga ƙasar Kamaru mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin dake haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
Assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
Niyar Plateau ce
jihar Plateau a ina a jihar Plateau
Niyar Lantan ce
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su.
Kuma me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai. Shine mun na shiga business din. Kuma ba business ku kade ba, muna so mu ga lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba su san yanda suke yi ba suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kabar challantan kika taho nan Abuja.
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Nazo ne ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine nan zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta.
Eh to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu gabaki ɗaya abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu, da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kamun ka yi su da su, so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kaman a ce jarinki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kaman wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai wanda kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
Da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25,30,40 ya depend yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je wajen mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150,200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya, kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
A anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first street. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000-250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.